Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger ana iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamaika mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Murya Arewa da Lord da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ma ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin.
Verification an gama duk wanda baya da matsala ya an biya salary. Ba mu da issue na rishin biyan salary a Yobe. All along local government da state ana tattalin salary.
Commissioner ya da labarai na jihar wato Yobe aka ji kan batun zargin akwai ma'aikatan ƙananan hukumomi da ba biya su albashi ba wanda suka kai fiye da shekara guda ba biya su ba sun kai kuma a dubban su.
In aka ce ayi aiki da wa'ansu bisan ba aikin da ake he garshin ya raya kawo wannan ne muke gudu an ya kamata a ce kowa ya zo zamna da shi aka yi aikin nan tun daga fari har ƙarshe.
Shugaban cibiyar yan jarida a jamhuriyar Niger Ibrahim Haruna kan kwamitin gyaran fuska ga dokokin aikin jarida a kasar. Ungiyar lotari ta kasa ta bada gudummawa kan motsa jiki ga jihar Kebbi. Za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Niger suka yi a mako da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. Yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta gabatar da takardar ɗaukaka ƙara a kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke San Francisco ta buƙatar maido da umarnin shugaba Donald Trump na hana shigowa Amurka daga ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi. Kotun ta tara a jerin matsakaitan kotunan ɗaukaka ƙara na shirin fara sauraron muhawarar baka daga ɓangarori biyu a yau ɗinnan Talata. Takardar ɗaukaka ƙarar ta ma'aikatar shari'a na cewa hana shigowar wani iko ne na shugaban ƙasa da yake da shi na hana baƙi shigowa Amurka da kuma shigar da 'yan gudun hijira. Takardar ta bayyana umarnin da wani alƙalin kotun tarayya ya bayar na janye umarnin hana shigowar da cewa wani kuskure ne kuma ya wuce makaɗi da rawa. Wasu lauyoyin Amurka da kamfanoni kusan 100 da wasu jihohi biyu da ma wasu 'yan damakarra ciki har da sakatarorin harkokin waje na da John Kerry da Madeleine Albright sun alubalanci wannan a kotu. Baya ga haka kamfanonin fasaha ciki har da manya-manya da ke Silicon Valley irin su Apple da Facebook da Google da Microsoft da Twitter sun gabatar da ƙara ranar Lahadi a kotun ta ɗauka ƙara suna masu goyon bayan ƙarar da aka gabatar na neman wato ta neman a soke dokar hana shigowar.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari ga sojojin ƙasar ba su cikakken goyon baya yayin wani jawabi da ya yi ga sojoji a ziyarar da ya kai helkwatar umarnin sojin Amurka CENTCOM a takaice da ke sansanin sojin saman Amurka da ke Tampa a jihar Florida. Za mu goyi bayan ku 100%, za mu kare masu kare mu kuma samsam ba za mu taɓa yashe ku ba a cewarsa. A jawabin da ya yi bayan cin abinci da wasu sojoji da ake shirin tura su fagen daga, Trump ya bayyana cikakken goyon baya ga NATO amma fa ya ce sai wato abin da kawai muke bukata shine dukkan kasashe membobin wannan kungiya ta NATO su rinka biyan hakki da ya wajaba a kansu. Ya kuma yi magana kan ISIL wadda yace kungiya ce mai aniyar kashe al'umma da dama a fadin duniya. Ba tare da ambaton umarnin shugaban ƙasa da ya rattaba hannu a kai a makon jiya mai takaita shigowa Amurka ba, Trump ya ce ya ɗauki mataki kuma zai ci gaba ɗaukar matakan kakkaɓe abin da ya kira tsauraran ra'ayin addini daga ƙasar. Labaran duniya kenan ake sauraro daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC.
Dan takarar shugabancin ƙasar Faransa François Fillon ya ce zai ci gaba da yakin neman zabansa duk wada sukar da yake fuskanta bayan rahotannin jaridu masu nuna cewa ya biya matarsa wani adadi na kuɗi na tsawon shekaru 15 ba bisa ka'ida ba lokacin shi dan majalisa ne. Fillon wanda ya ce ai ya biya matarsa ne kuɗin da ya cancanci irin aikin da ta yi, kawai ya roƙi gafara ne saboda abin da ya kira kuskure saboda ɗaukar iyalinsa aiki. To amma ya ce albashin da ya ba matarsa ya dace sosai ganin cewa masaniya ce a fannin shari'a. babu wanda ke da damar yin alƙalanci kan irin aikin da ya kamata hadimar majalisar dokoki ta yi sai shi kansa dan majalisar a cewar felon a wani taron manema labaran da ya kira jiya Litini a martanin da ya bayar game da zargin cewa matarsa ba ta aikin komai duk kuwa da an yi ta biyan ta albashin dala 4000 a wata. Farin jinin filin ya dusashe matuƙa a tsawon makonni biyun da suka gabata tun bayan da jaridar Kanal Shino ta wallafa wani rahoto mai kunshe da bayanin albashin matar ta filin.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba za ta kira taron manema labarai na kullum ba a wannan satin wani sabon al'amarin da ake gani tun bayan rantsar da shugaba Donald Trump. Mai magana da yawun ma'aikatar Mark Toner ya ga muryar Amurka cewa ma'aikatar ta harkokin waje za ta ci gaba da amsa tambayoyin manema labarai sai dai kawai ba za ta zauna da 'yan jarida irin na kulli yaumin ba a wannan mako wato tun daga 6 zuwa 10 ga wata. Ya ce to amma jami'an da abin ya shafa za su maido da ida da 'yan jaridu na kulli yaumin da zarar sun samu sukunin yin haka. Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla jiya ne mataimakin shugaban Najeriya kamar yadda kuka ji a cikin shirinmu na safe kuma muƙaddashin shugaban ƙasa a halin yanzu Farfesa Yemi Osinbajo ya ga 'yan Najeriya cewa waɗanda suka fito zanga-zanga har da waɗanda ba su fito ba gwamnati tana jin kukansu raɗau. Ga ma dai ci gaban abin da ya faɗa a takaice.
Farfesa Osinbajo ya bayyana haka ne yayin da yake jawabi a ganawar da aka yi tsakanin kwamitin kula da harkokin tattalin arziki da 'yan kasuwa dangane da shirye-shiryen gwamnati na kaddamar da shirin farfado da tattalin arzikin ƙasa wadda za a kaddamar wani lokaci cikin wannan watan. Farfesa Osinbajo ya ce muna jin ku karara waɗanda suke kan tituna suke zanga-zanga zangane da hali da tattalin arzikin ƙasa yake ciki har ma da waɗanda ba sa cikin zanga-zangar amma suke jin raɗaɗin matsin tattalin arzikin. Muna jin ku karara, kun cancanci rayuwa mai nagarta ko inganci kuma muna aiki ba dare ba rana domin sauƙaƙa muku rayuwa. Muƙaddashin shugaban ƙasan ya tuno da kalamanin shugaba Muhammadu Buhari cikin 'yan watannin baya-bayan nan inda yake cewa na sani babba daga cikin abin da kuke tunani shine matsalolin tattalin arziki kuma ban tattalin arziki da ake ciki hakika ya taba kowa a zaman ɗaiɗaikunku ko kuma a iyalance. Ga waɗansunku hakan yana nufin kun kasa biyan kuɗin makarantar yara, ga waɗansu ba za ku iya sayin shinkafa ba saboda tsadarta ko gero ko samun ku yi balaguro a cikin gida ko kuma ƙetare. Ga matasanmu da dama hakan yana nufin rashin abin yi bayan kammala karatu a kolejojin kimiyya da fasaha ko jami'a. Ina sane da yadda rayuwa ta yi tsanani har ga harkar kasuwanci. A dukkan rayuwata ni mai karɓar albashi ne, saboda haka na san yadda mutum yake ji idan albashinsa bai zai iya biyan bukata ba. A dukkan faɗin ƙasar nan ana sadaukar da kai matuƙa. A wannan yunƙuri na ficewa daga cikin wannan mawuyacin hali sakamakon shekara da shekaru da aka yi ana ko'in kula da kuma cin hanci da rashawa tilas a fuskanci wahala. Amma duk da haka akwai haske daga ƙarshe, saboda haka tilas ne mu yi aiki tukuru kuma mu yi aiki tare da haƙuri domin kawo canji daga hali da ake ciki zuwa ga yanayin tattalin arziki mai ɗorewa wadda yana tafe da yardar Allah.
Wasu ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Yobe kuma suna zargin gwamnatin jihar ta kasa biyan su albashi fiye da shekara ɗaya yanzu. Ga Hassan Maina Kaina da ci gaban rahoton.
Ma'aikatan sun yi ikirarin cewar sun kai dubbai a ƙananan hukumomin Fataskum, Fika, Nangere da Fune da suka rasa albashin su tun daga shekara ta 2015 bayan wani aikin tantance ma'aikatan ƙananan hukumomi mai cike da kurakurai da gwamnatin jihar Yobe ta gudanar.
Sunana Muhammad Abubakar, ina a Fataskum local government, Yobe state. Da yanzu tun 2015 September an yi sitocin salar mu, mu kuma ba mu san me dalili ba.
Amma me aka ce muku da aka dakatar da albashin?
Ya turo kwamati ya ce sun tantance mu ma'aikata ne, gwamnati ba ta da kuɗin da za ta iya biyan mu, shi yasa dole za a rage wasu ana biyan wuta. Kamar ni yanzu maraya ne, saboda ni ɗa ne, ni uba ne, al'umman da suke gindina suna da yawan gaske, ga uwa, ga ƙanne, ga kuma 'ya'ya. A kasancewar wallahi irin wannan tagayyara da na shiga, na sani Allah ne mai kowa mai komai, kuma lokaci ya yi wa'adi ya yi har 'yata ta zo ta kamu da wani jinyan da abun ya gagare ni. Ina ci ina gani Allah ya sanadiyar rayuwarta.
Yanzu misali in a ce shi gwamnatin jihar Yobe yana jin ka, me yake zaka so ka gaya mishi?
Ya kamata ya duba Allah, ya duba cewa wannan haƙƙi ne a kansa, a kuma wuyansa ya rataya. Ya kuma sani cewa idan da yayi mana ba anan, ranan gobe kiyama kuma Allah yana sanar da duk irin shugabanci da yake jagora na al'umman Yobe.
Wannan hay malam mari yau yayi da shekara ɗaya da kusan wata 6 da ban da albashi ga iyalai, ga kuɗin makarantar yara, ga abinci ba shi ta hade da babu saboda wawa biya. An sako siyasa ce a ji, amma kuma dai akwai masu wajibin mulki wa. Duk kaje kai bambadan
Na tambayi shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi na jihar Yobe, Musa Hassan El Badawi, ko sun san halin da mambobin suke ciki?
Eh, muna sanar da korafin nan getting to almost a year. Akwai kurakuren da aka samu, aka samu wanda innocent mutane suka zama to victims. Akwai innocent mutane wanda genuinely employed ma'aikata wanda su ma suka shiga cikin wannan al'amari. Yanzu ai wannan exercise din ya kai wajen committee, wajen gungumobia. Different suka ba sa bada, sai mu zo nuna gamman mu, sai mu abu da aka yi babu gaskiya a cikin wasu an zalunci mutane, sai ka sake kafa wani. To at the end of the day da muka ce to a je a sake dubawa tun daga 2015 duk mutumin da aka samu ya shiga cikin wannan wahala just like that, duba a yi reinstate waɗannan.
Gwamnatin jihar Yobe ta ce a iya saninta ba ta da matsala da albashin ma'aikatan ƙananan hukumomi. Mala Musti shi ne kwamishinan watsa labarai na jihar Yobe.
Verification an gama duk wanda baya da matsala ya an biya salari, ba mu da ishu na rashin biyan salari a Yobe. All along local government da state ana tattalin salari.
Lokacin da muke magana da kai yanzu ba problem, ko dai inda magana albashi ne a local government.
Ba mu da problem, ba mu da problem. Throughout ba mu da wani matsalan biyan albashi a Yobe.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ta kafa wani kwamiti domin tattauna ko kuma ta duba hanyoyin aiwatar da kuskurema ga dokokin aikin jarida, sai dai haɗin gwiwar ƙungiyoyin ƴan jarida kasar ta koka a kan rashin shigar da ƴan jarida a wannan kwamiti, duk kuwa da cewa mai ɗaki shi san inda ɗakinsa ke yoyo. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Minbarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Babban aikin da ke gaban wannan kwamiti shine duba wasu daga cikin muhimman dokokin aikin jarida da ake da su a Niger, don bayar da shawarwarin da za su taimaka a aiwatar da gyaran huskar da ke daidai da aikin jarida a zamanance. Matakin da ka iya taimakawa a kauce wa cin karo da wasu dokokin ke yi da junansu a wannan fanni a can baya. Hajiya Fajimata Gali Adam ita ce babbar magatakarda a ofishin ministar watsa labarai.
Ka san harkar dokoki in sun dade ana aiki da su, wa'ansu tun lokacin conference national aka sa su, wa'ansu sun yi shekara 7, sun yi shekara 5, an yi tahiya an gani da ƴan matsaloli a cikin su. Shine yanzu aka ce bari a sa dan committee karami da zai yi aiki yayi gyaran huska ma wannan dokokin. Kaga akwai ordonnance 4331 ta bisa communication audiovisual, dole da zawo TNT wannan ordonnance kin adibata. Akwai composition kin da CSC yadda take da attribution, shima an yi tahiya an gani akwai kuskure a ciki, dole ai zamna adiba. Da kuma ordonnance portant regime de la liberté de la presse. Daga baya sai a gama duk ƴan jarida ayi abin da ake ce ma atelier de validation, kowa ya ba da ra'ayin shi.
Daga cikin mambobi shida da kwamitin ya kunsa babu ɗan jarida ko ɗaya tak, abinda Ibrahim Haruna shugaban cibiyar ƴan jarida Maison de la Presse ya ce tamkar an yi tuya an manta da albasa ne, lamarin da ke kokarin jefa shaku a zuciyar ƴan jarida game da manufofin wannan shiri na sauye-sauyen dokoki.
In aka ce ayi aiki da wa'ansu ba san ba aikin da ake, he ga rishin yara ya kawo, wannan ne muke gudu. An ya kamata a ce kowa ya zo zamna da shi aka yi aikin nan tun daga fari har ƙarshe. Kenan in aka yi haka nan kowa ka san da yarda shi ya san abin da ake nan ana yi. Amma in aka ce a sa mutane shida cikin ɗaki a ce su yi aiki daga baya a hutu a ce mutane kai ku zo ga aikin da aka yi, ku zo ku dan gyara a rana guda, ka san ba ta yi ba. Amma in aka zauna aka kira kowa aka ce ku ƴan jarida ga wallan ku zo ku zauna ku ga kuma ku ba da shawara ku tunda ku kuke aikin kuma rayuwar ku ce, to in ba a sa ku ba ciki tunda fari, kenan kun ga yiku kuna zato an yako ba ana nema a maida agogo baya bane ba, shine muke gudu.
Sai dai gwamnatin a tabakin magatakardar ministar watsa labarai cewa take ba wata muguwar manufa a tare da wannan yunkuri.
Kowace gamuwa aka yi ta ƴan jarida ana cewa wa'an ga dokokin suna da matsala, ba mu da niyyar cuta kowa a ciki, tunda in mun cuta mu ma mun cuci kanmu, tunda mu ma ƴan jarida ne, in yau muna nan gobe tare da su zamu. tunda in muka bar burin ga jarida zan mu koma kenan mun cucikan mu na san ko ba wanda yake so ya cucikan shi Allah ya kama mana
a sakamakon korafe-korafen na cibiyar yan jarida shugabannin committee sun amince a baya-bayan nan su shigo da yan jarida uku a cikin wannan committee wanne ba tare da wani dogon turanci ba ya kamata ya bullo da shawarwarin da aka dora masa alhaki kafin ya gabatar da su gaban hukumar sadarwa ta ƙasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
za mu kawo muku rahoto kan gudumar kayayyakin motsa jiki ga jihar Kebbi kamar nan ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji Ƙungiyar Lottery ta ƙasa a Najeriya ta ba da gudumar kayayyakin motsa jiki ga makarantun firamare 50 da ke jihar Kebbi. Babbar sakatariya a ofishin sakataren gwamnatin tarayya Hajiya Amina Muhammad Bello Shamaki ce ta miƙa kayayyakin kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana.
A ƙoƙarin da take a fagen bunƙasa harkokin wasanni a makarantun Ƙungiyar Lottery ta ƙasa ta rarraba kayayyakin wasanni a makarantun firamare sama da 50 a jihar Kebbi Najeriya. A wajen taron rarraba kayayyakin wata jami'a mai kula da ayyuka na musamman ofishin sakataren gwamnati na tarayya Hajiya Amina Muhammad Bello Shamaki ta bayyana irin kayayyakin wasanni da an rarraba. Don jin ƙarin bayani ga Hajiya Amina Muhammad Bello Shamaki.
Akwai kayan ƙwallo iri-iri. Akwai ƙwallon hannu, akwai ƙwallon ƙafa, akwai ƙwallon table, akwai taekwondo. Akwai guje-guje kashi biyu da na high jump kashi dai kamar takwas ne wanda aka rarraba wa ƴan makaranta.
Me ya gwamnati ta kawo kayayyakin wasanni a halin yanzu?
Yanzu
ilimi take buƙatar wasu abubuwa can daban.
Ai ilimi baya da iyaka. Ilimi kuma kowane iri ne yana ƙara ma yaro da ƙasa ƙarfi. Kuma abinda aka fara mutum na yaro lokacin zai iya ya rike ya iya shi sosai kuma ya ci gaba da yi shi yasa aka ga cewa ya kamata a fara da primary ƴan makarantar primary don su koya da wuri su iya kuma su rike su yi ya zama abin sana'a abin ƙarfafa ƙasa baki daya
to wani irin kira zake yi wa su malamai domin su amfani da waɗannan kayayyaki yadda ya dace ga yara
to malamai muna kira gare ku na cewa wannan alamari na kayan nan da aka bayar na wasannin motsa jiki masu amfani ga ruko malamai ga masu amfani ga yara masu amfani ga ƙasa ya kamata a rika su yanda ya kamata kuma a tabbatar da an koyar da yara su yi amfani da su su iya su masu gwane don ƙasa baki ɗaya ta amfana ya zamanto duk kwabon da aka ba a kashe aka yi amfani da wannan ya yi amfani ga ƙasa.
To wani irin kira za ki wa ita gwamnatin jiha domin ta ƙara bisa ga abin da kuka kawo?
A gwamnatin jiha dama hannu biyu ake yi gwamnatin tarayya ba ta yi ita kaɗai so muna duba cewa gwamnatin jiha waɗannan da ba a yi wa ba. Da kuma wayanda ba su da wurin da za su sa kaya na a tabbatar da cewa an samar musu wurin da za a sa kaya kuma an karfafa su kuma an tabbatar da an yi amfani da su don a ba su goyon bayan su yi abin da ya kamata.
Da yake jawabi a madadin sakatarorin ilimi na ƙananan hukumomi shugaban ƙungiyar sakatarorin ilimi na jihar Kebbi Najeriya Alhaji Muhammadu Ɗanƙane Dogon Daji ga abin da yake cewa.
Gaskiya Hajiya Maryam na yi matuƙar farin ciki samun kaina a wannan wurin yau kuma da ganin irin abubuwan da an karaba kyaututtuka ga makarantu masu ɗimbin yawa nan cikin jihar Kebbi. Zaki iska insha Allah kowane yanki kowane lungu ya samu kason da ya dauka. Sannan kuma waɗannan abubuwan za su ƙara bunƙasa son wasanni a cikin matasanmu, sannan kuma za su ƙara walwala da kyautata jikunkunansu, wato jiki su samu walwala shi motsa, idan da'iman mutum bai zama ɗanci makwance ba, koyaushe ana motsa jiki, sannan rayuwa tana cikin nishaɗi wanda zai hana mutum daga zaman banza ko shi zauna shi ɗaya babu wata motsa rayuwa ko nishaɗi.
Ko yaya harkan wasanni ke taimaka ko tallafa ma yara?
Harkan wasanni haji ake sani game da ni gaya miki cewa jinin yara koyaushe zai zan ana motsa shi. Suna ƙara jin daɗin haɗuwa da ƴan uwansu social, wato ta huskan cuɗanya da juna, sannan kuma rayuwa koyaushe za su zama fresh, tana mai haskaka ta ƙawatarwa da'iman saboda shiga cikin harkokin wasanni.
To wanne irin gargaɗi za ka sake yi masu malamai domin su tabbatar da cewa an bi wannan manhajar da cewa lokacin wasa a kai yara gurin wasa?
To ai ga tsari na manhaja mun sani tilas ne, ƙa'ida ce musamman awoyi na safe ana kai yara fili su motsa jikinsu, su yi kwallo, su yi komi ana yi dai idan aka fito da safe. Dama hukuma ta tsara wannan saboda yara su samu wartsakewa da washe rayuwarsu tun da wuri-wuri. Saboda haka ina kira ga malamanmu a ga cewa an yi sticking to, wato an kula da abubuwan da an ka tsara kuma an bi su. Wannan darussan suna nan cikin timetable ɗinmu, cikin tsarin aikinmu, don haka ina kira ga malamai a bi su kuma a ci gaba da aiki da waɗannan kayan yadda ya kamata.
Kazalika wata mata mai horar da harkokin wasanni a makarantar Mahuta Model Primary School da ke karamar hukumar mulki ta Fakai, Malama Hawwa D. Sama'ila Gelle, ta yi tsokaci game da kayayyakin wasannin da an ka rarraba kamar haka.
Wannan kayayyakin da aka bamu yana da muhimmanci sosai daga gare mu kuma ga yaranmu, don yana sa su ƙara kuzari a makaranta. In ba a games makaranta, yaro ba zai samu ƙwarin gwiwa na yin wasu abubuwa cikin makaranta ba. Amma in akwai games, in aka taba karatu sai a zo a taba kidi, aka taba karatu haka na aiki cewa aka dan yi wasanni a yi karatu, shi zai sa waɗanda ba su makaranta sai ga sun samu encouragement, suna sha'awar zuwa makaranta domin su samu waɗannan abubuwa suna yi.
Su ma yaran makarantu da aka kawo wa kayayyakin ga abin da suke cewa.
Sunana Hamida Aliyu, makarantar mu Gwando Emirates, sannan kuma mun ji daɗi.
Da yake gwamnati ta kawo muku kayayyakin wasanni, da kuna da su makarantun nan ku?
A'a.
Kuna irin wasanni din nan?
A'a.
To yanzu da gwamnati ta kawo muku kayan wasanni, yaya kun ka jiya?
Gaskiya mun ji daɗi sosai.
To wanda irin wasanni kika iya?
Muna yawan hawa lilo, ko muna yawan wasanni muna gudu, ko idan mun samu wasu abubuwa sai mu dinga yin wasanni da yawa.
To ke a ganin ki wasanni me yake ƙara miki kaman ke a matsayinki na yarinya?
Gaskiya suna sa ka ji ƙarfin jikinka, ka walwa ka shakata ka wala, baka jin wani jikinka ko da safe baka jin sanyi in ka yi irin wasannin nan.
Kuma yana taimaka muku wajen fahimtar karatu?
Yana taimaka mun na wurin fahimtar karatu.
Murya Ato Muhammad, Murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
To a gaida Maryam Ato Muhammad. Sulaiman Muni Barma ya duba sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar suka yi a mako, ga rahotonsa.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Bonhomme, wacce ta ruwaito cewa wasu jami'an bincike na ƙasa da ƙasa sun fara saka ido akan harkokin wani babban dilan sayar da makamai a Niger, wanne aka taɓa ambato sunansa daga cikin jerin mutanen da ake zargi da tafka wata mummunar ta'asa a Nigeria. Jaridar ta ce ɗan kasuwar da wannan bincike ya shafa tuni ya fara fuskantar fushin wata ƙasar yammacin duniya, wacce a baya-bayan nan ta ɗauki matakin soke wata odar makaman da ya yi daga ƙetare. Jaridar Le Courrier, wacce ainihi ita ce ta fara bankaɗo abubuwan ɓoye da ke tattare da shari'ar da ake tafkawa tsakanin gwamnatin Niger da kamfanin Africar na ƙasar India, game da matakin soke kwangilar da Niger din ta ba wannan kamfani a 2011 ta sake wallafa wasu sababbin takardun da ke dauke da bayanai masu fallasa abin da ta kira taurin kan hukumomin Niger. Wannan ya biyo bayan taron manema labaran da magatakardan gwamnatin Niger ya kira domin mayar da martani akan abubuwan da jaridar ta faɗa a can baya. Sai dai Le Courrier ta ce ba gudu ba ja da baya game da bayanan da ta bayar, ba kuma tantama akan wannan magana bijirewa hukunce-hukuncen da kotuna suka yanke a can baya a wannan badakala. Shi ya jawo Niger shan kaye a wannan shari'a da ta yi sanadiyar kamuwar kadarori da makudan kudaden kasar ta Niger a ketare. Jaridar Le Republicain cewa take hukumar sadarwa ta kasar Niger CSC ta ja kunnuwan wasu kafafan kasar da ta ce ta same su da laifin bijirewa dokokin aikin jarida a Niger. A wani rahoton da ta fitar, hukumar ta CSC ta ce ta gano cewa kafafan da suka hada da gidan talabijin Tele Sahel da Radio Voix du Sahel da jaridar Le Sahel dukkansu mallakar gwamnati sun toye wasu kungiyoyi da jam'iyyun siyasa da 'yan kwadago 'yancin amfani da kafafe mallakar gwamnati da doka ta yi tanadi wa kowane dan Niger. Jaridar Tele Republicain ta ce a ƙarƙashin wannan mataki hukumar ta CSA ta tunatar da waɗannan kafafe cewa nauyi ya rataya a wuyanta ta sa ido akan irin wainar da ake toyawa a harkokin watsa labarai, sannan yin adalci akan aiki wajibi ne ga kowace kafa ba ja a kai domin hakan demokradiyya ta tsara. Saboda haka ta ce da su a kula a kuma kiyaye gaba, in ji jaridar Le Republicain. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 2 da kusan minti 27 na dare. Ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah, alhamdulillah, ina so ne in yi kira ga kungiyar NUT na jihar Gombe cewa ya kamata ta bi kadun malaman da har yanzu ba sa ganin albashinsu kusan watanni da dama da suka wuce. Domin kuwa a gaskiya shi ne girma gwamnan jiha Alhaji Ibrahim Hassan dan kwamba tulban Gombe dara yake so ya kawo a cikin harkokin ilimi. Shi ya sa ba mu a Gombe state muna tuciya da mai girma gwamna kan cewa ba a taɓa yin wata ɗaya ba a yi albashi ba. To abinda ya jawo waɗannan ma aka rike musu nasu shi ne mai girma yana buƙata za a yi tankaɗe da rairaye domin zakulo ma'aikata na bogi da kuma waɗanda ba sa zuwa aiki kwata-kwata. To a lokacin da aka gudanar da wannan sai aka yi rashin date, su ma ma'aikata na tsakani da Allah sun shiga cikin jerin wannan. Saboda duk lokacin da za a yi gyara fa dole sai an shigarwa wani wanda bai san hawa bai san soka ba. Shi ne muke kira ga wannan kungiya ta NUT cewa da bi kadun waɗannan ma'aikata na gaskiya domin su ma su dawo kan system. Muddin da ba aka kama mutum da laifi to wannan kamfashi ya dawo kansa.
Shi ne shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice kafin mu sallama da ku.
Masu saka ido kan shirye-shiryen gudanar da zaben Somalia sun ce rashawa ta yi katutu a harkar gabanin zaben shugaban ƙasar da za a gudanar gobe Laraba, ta yadda 'yan takara ke ta baiwa 'yan majalisa kyaututtuka da makudan kuɗaɗe don su samu ƙuri'unsu. 'Yan takara 23 ne ke ƙalubalantar shugaba mai ci Hassan Sheikh Mahmud, wanda ke neman wa'adi na biyu mai tsawon shekaru hudu a matsayin shugaban wannan ƙasa ta kuriyar Afirka. 'Yan majalisa waɗanda aka zaɓa bara su ne za su zaɓi shugaban ƙasar.
To madalla, da aka Allah kama ƙarshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da al'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye, ciki har da shirin noma tushen arziki da Sarfilu Hashim Gumi da ke shiryawa ya kuma gabatar. Kamar na madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya tani gabatar da shirin, da Solomon Abubuwa da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Malam Charles Hall da ya riga masa, a nan ne sahabu Imam Adizan da aka ta yin sallama da ku, mu zama lafiya.